sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Aliyar Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Rige-rigen da ake wajen tallata allurar kafin cutar COVID-19 a duniya ya ƙara zafafa bayan da China ta sanar da cewa za ta saka matakan shigar bakin da suka fito daga yankin Hong Kong ya da hada yin allurar da China ta samar yayin da za a buƙaci takardu kalilan daga masu shiga China. Kasar na fatan ganin ta bunƙasa karɓar allurar ta wacce mafi akasarin kasashen yammacin duniya suka ki amincewa da ita. Ita ma China dai bata bada izinin a hada ko a raba allurar da aka hada a wasu kasashen waje a cikin kasar ta ba. Masu zanga-zanga sun sake bazama akan titunan Myanmar a ranar Asabar inda suka gamu da fushin jami'an tsaro waɗanda suka raka harba harsashen gaske cikin masu boran. Akalla mutum hudu ne cikin masu zanga-zanga suka mutu a Mandalay birni na biyu mafi girma a kasar da kuma tsakiyar birnin Faye. Yayin da ake fama da wannan tarzoma a kasar ta Myanmar, mai bincike kan haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar ya yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen nuna adawa ga dakarun ƙasar da suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Ya kuma ƙara da cewa ya zama dole ƙasashen duniya su kuɓe rigar kariya da dakarun ke da ita don su fuskanci hukunci. Amma wani jami'in ƙasar ta Myanmar ya faɗa wa majalisar cewa hukumomin na matuƙar ƙoƙarin ganin ba su yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima ba akan masu zanga-zangar. Ministan harkokin cikin gida a Afghanistan Masoud Andarabi ya yi gargadi kan hanzarin da ake na ficewar dakarun Amurka a kasar. Yana mai cewa alakar da ke tsakanin kungiyar Taliban da Al-Qaida na nan daram. Matakin da ya ce zai kara ta'azzara ayyukan ta'addanci a duniya. Yayin wata hira da kamfanin jallancin labarai na Associated Press, ministan ya ce dakarun tsaron kasar da ke samun goyon bayan Amurka sun yi nasarar daƙile har-haren da kungiyoyin 'yan ta'addan ke kaiwa a kasar ta Afghanistan. Ciki hada kungiyar IS. Gargadin na zuwa ne yayin da hukumomi a Washington suke duba matsayin da gwamnatin Trump ta cimma da kungiyar ta Taliban sama da shekara daya wacce ta nemi janyewar ragowar dakarun Amurka 2,500 nan da ranar 1 ga watan Mayu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga kasashen duniya da su dauki mataki don kawo ƙarshen aika-aikan da ake yi a ƙasar Syria. Waɗanda suke janyo cikas ga yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar wacce ta kwashe shekara goma tana fama da rikici. Shi dai kwamitin da ke bincike kan rikicin na Syria wanda ke zaman kansa ya mika wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata yarjejeniyar tsagaita wuta da Rasha da Turkiya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Syria wanda shine tunga ta ƙarshe da ke ɗauke da 'yan tawaye. Ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta. Sai dai shugaban kwamitin Paolo Pinheiro ya ce rikici zai iya sake ballewa a ƙasar ta Syria. Amma jakadan Syria a Geneva Hussam Idin A'la ya ce rahoton na ɗauke da kurakurai da dama. Yana mai cewa gwamnatin Syria na yaƙar ƙungiyoyin 'yan ta'adda, batun da ya ce kwamitin binciken ya ɗauke idansa a kai. Akalla mutum hudu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin ƙasar Kazakhstan ya yi faɗi a ranar Asabar a cewar gwamnatin ƙasar. Jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake kokarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jiragen saman Almaty babban birnin ƙasar ta Kazakhstan, kamar yadda ma'aikatar da ke kula da ayyukan bada agajin gaggawa ta faɗa. Jirgin ya taso ne daga Nur Sultan amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka. Bayanai sun yi nuni da cewa ma'aikatan jirgin shida ne a ciki amma ba a ɗauke da fasinja ko ɗaya. Babu dai wasu bayanai daga hukumomi kan abin da ya haddasa faɗuwar jirgin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna nan da ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi da kwamishinan ƴan sandan birnin tarayya Bala Chiroma da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki Farfesa Usman Muhammad. Muna kan batun zanga-zangar ƴan sas da yadda za a magance faruwar irinta ta hanyar inganta zamantakewa tsakanin ƴan sanda da al'umma. Yanzu ma zan miƙa ku ga Grace Alheri Abdul.
Madalla, mun gode. Kafin mu koma ga jama'a, bari na sake komawa ga kwamishinan ƴan sanda na birnin tarayya Abuja. Wannan sabuwar rundunar da aka kafa ta SWAT din nan, menene ya bambanta ta da SAS? Kuma menene yasa aka kafa ta nan da nan a jami'antan ina aka samo su? Na SAS din nan ne aka mai da su wannan sabuwar rundunar ko kuma a'a? Kana kuma na biyu shine wannan zanga-zanga ta kawo ƙarshen wannan runduna ta ban kaɗo waɗansu matsaloli da ake ma fuskanta a aikin ƴan sandan nan da su da kansu ba su iya yin korafin kansu ba su hili da yadda tsarin aikin su yake, tunda ba za su iya yin yajin aikin aka suka kasa biyan bukata ba. Misali, kula da inganta rayuwar ƴan sanda. Ni na tuna shekarun baya, ban san yadda yake ba a yanzu, kila an yi gyara, amma gidajen ƴan sanda na Jos yana katanga ne da tashar Matafi TV, sabili da haka in ka zo nan dole sai ka ga wannan abun. In ana maganar datti da rashin tsari, in ka wuce zaka tambaya menene wannan ne dai, dan fuskan shi ma babu kyan gani. To ana maganar albashin ƴan sanda, ana maganar dai waɗansu abubuwan na inganta rayuwar ƴan sanda, har ana zargin cewa yayi rashin kyautata masa ko kuma rashin albashi mai tsoka din nan ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba sukan nemi na gora a wurin wani ko kuma su kuntata maka.
Alhamdulillah, kamar yadda mai girma minista ya faɗa, shi ɓangaren SAS ɗin nan ɓangare ne da aka ƙirƙiro don ya kula da matsalolin fashi da makami da waɗansu ta'addanci da waɗansu laifuka da ya shafi amfani da makami. Shi yasa aka kawo SAS. Alhamdulillah, SAS ta yi nasara. Idan kika tuna lokacin shine Rambo, kika tuna lokacin Ironsi, kika tuna lokacin wanda ya fito a Benin din nan, Anini, duk SAS ne ta yi maganin wannan matsala. Saboda haka da aka taho aka ce ba a son SAS, gwamnati ta yarda, ta ce shikenan, to ba a son SAS, jama'a ba sa so, mun yarda da bukatan jama'a, mun biya musu bukata, ba ma son SAS. To amma wayannan laifukan fa ba daina yin su ba. Idan ko ba a nemo wani dabaran da zai yi cakin irin wannan matsalolin, ba za su zo su addabi jama'a. Shi ne tunanin ya zo aka ce a yi SWAT. SWAT ɗin nan kuma an yi tunani a kai, aka ce idan ƴan SAS ne suka yi SWAT ɗin nan, jama'a za su ce ai ba ta canja zane ba. Saboda haka sai aka nemi ƴan sanda daban wanda ma ba su taɓa aikin SAS ba. Aka ɗauke su aka je aka ba su horo na musamman. Horon nan kuma an lura da mai jama'a kukan jama'a. Saboda haka sai aka tabbatar cewa a biyan jama'a bukatunsu, aka tabbatar cewa human rights, abinda mutane suke kuka a kai, yana cikin abubuwan da aka tabbatar cewa an koya musu. Ba su fara aiki ba, an ba su training, an dawo da su za su fara aikinsu. Aikinsu shine tabbatar da ingancin tsaro, musamman fashi da makami da ta'addanci da suke faruwa. Tambayanki na biyu, idan kika lura a cikin ran wannan gwamnatin ta kawo programs da yawa da za su inganta rayuwa da kuma aikin ɗan sanda. Na ɗaya shine Police Trust Fund ɗin nan. An ƙirƙiro Police Trust Fund ɗin nan don a samu raran kuɗin da za a samu abubuwan da za su inganta aikin ɗan sanda, inganta rayuwar ɗan sandan da kanshi. Saboda haka gwamnati a cikin kullum tana ƙoƙarin yadda za ta gyara aikin. Wannan ba abu yake ba, yana fili. Na tabbata nan da ba da jimawa ba, za mu ga canji a cikin aiki da rayuwar ɗan sanda gabaki ɗaya.
Mun gode kwarai da gaske. Bari mu koma ga jama'a wanda yake da tambaya.
Na farko, sunana Mark Amani, na zo ne daga Kafancin, kuma na wakiltar Salama Radio na Kafancin. Tamban da ina da tambayi, zan tambayi shi Professor, shi Minister da shi Commissioner. Tamban da nake so in yi wa shi Professor, shin kana sauraron labarai? Idan kana sauraron labarai, maganan SAS ba maganan kudinci ba ne. Ni na tabbatar maka da wannan. In za a bi house to house kamar shiri na polio, gaskiyar magana Professor za ka ji kunya a arewacin Najeriya. Wannan kenan. Sannan shi Minister yayi magana aikin yan sanda ba yaki ake bulle a ce a nemi kayan waye da sauransu. Ni ina tabbatarwa da minista ana yaki musamman a arewacin Najeriya, kuma kullun yan sandan da ake dauka ana daukan su suna gama training za tura su inda ake bala'i wanda ma ya fi yaki wanda kai ka sani ko da shike ban sani ba. Da can kai dan sanda ne ko kuwa idan kai dan sanda ne me za ka gaya mana bisa ga abin da kai wancan lokacin kafin za ka yi kun kai taya nima da ka maida ka wani irin yanayin aiki ne kai kafin a yanzu? To wannan din so in ce maka ana yaki a Najeriya kwarai da gaskan gaske wannan kenan. Sannan abin da ke faruwa a Najeriya ta arewa kuna magana isa kita shin yan sandan ma da kake shugabanci shin kun ce kala kala ne aikin SAS menene ainihin aikin su? Domin an ce gwamnan Borno ya ce yan SAS su ne suka je har suka fi sojoji aiki, sannan sai ga bala'in da yake cin Maiduguri zuwa arewa maso yamma har yanzu ana cikin masifa ne ban ji an ce komai ba. Kuma kowane lokaci kusan ana cire makudan daloli domin a sayo kayan a yaki waye mutu waye tashi har yanzu daidai da irin kayan hango nesa ya zo kusa ban sani ba idan ka siya a ina aka kai su. Sannan kayayyaki irin waɗanda jami'an tsaro musamman 'yan sanda domin muna da jami'an tsaro iri-iri daban-daban wanda ma ba sa lissaftuwa a Najeriya ban san iyakar aikinka iyakar 'yan sanda ne ko ka hada da civil defense waye da sauransu ban sani ba wannan kenan. Sannan kamar shi commissioner wanda yake magana gaskiyar magana yan sanda a da abokan mutane ne, amma abin da yake ba mutane tsoro a yanzu shine da zaran mutum ya samu labari na abin da ke faruwa yana zuwa idan in yaje ya ba dan sanda labari maimakon ya boye shi yadda yan jaridu suke yi dama su ba sa boyewa ban sani ba menene tsoro ne ko kudai ne ko baka bancaka ban sani ba sai su ce ai wani ne zai gaya mana cewa gashi shi sa yanzu al'umma yadda suke gudun dan sanda ba sa gudun ma boko haram haka domin da zaran in ka ba su labari to shikenan sai dai Allah kawai ya cece ka domin ko shakka babu za a tinkare ka a ce ai dama yan sanda sun gaya mun cewa kai ne ka gaya mana cewa mu masu kaza da kaza ne. Sannan in za mu gaya ma kanmu gaskiya to muna da katon aiki ba ma maganar yan sanda kadai, muna da katon aiki domin ban ji ma an tabo halin da mutane musamman kai ka fito bangaren Sokoto ne kamar da niji labari amma abun da ke faruwa a Sokoto yau sabici na Mr. President duka yan arewa ne sai ga masifa da bala'i a dufadin Najeriya a arewa yake. Menene tunaninku, menene kuke yi akan abun da ke faruwa? Nagode.
Auzubillahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mai girma minista, farko abun da nake so in faɗa shine aikin dan sanda shine kashin bayan cigaban kowace al'umma, domin babu al'ummar da za ta cigaba babu zaman lafiya, musamman yanzu abin da muke ciki na magana fari kamar yadda professor ya faɗa magana ce ta lalacewa abu biyu, aikin dan sanda da kuma jagoranci a ƙananan hukumomi, babu shugabanci yanda ya kamata. To amma dai ala'ayi halin ni abin da nake faɗa shine na farko mai girma minista ya ce shugaban ƙasa ya ba da izina ɗauki mutum 5,000 ne duk shekara na ɗan sanda. To amma maganar gaskiya shine yanda ake ɗaukan ɗan sandan shine babban matsala. Babu yanda za a yi a ce yau aikin ɗan sanda da yake da mutunci da kima da daraja a ɗauki ɗan ganye saboda ya rasa aikin yi a ce tafi ɗan sanda, a ɗauki grade 2 failure saboda ba ya kasa cin jarabawa a ce tafi ɗan sanda, a ɗauki tsohon ɗan daba saboda an rasa yadda za a yi shi a unguwa a ce tafi aikin ɗan sanda. Aikin ɗan sanda bai kamata ya zama ever junk ya shiga cikin aikin ɗan sanda ba. Ina ganin ya kamata a fito da wani tsari, wani criteria na yanda za a ɗauki ɗan sanda, cewa sai ma maybe liman ko fasto ko abin nan ko coci ko masallaci ko wasu manya kai ta kai ga cewa har ma sai sarkin ƙasa ya sa ma hannu cewa kai mutumin kirki ne sannan za a ɗauke ka ɗan sanda. Wannan yana cikin babban masifar da ta samu aikin ɗan sanda a yau, cewa akwai bad element mutanen banza da yawa da haka kurin ba sanya akai ba aka zo aka zuba su a cikin aikin dan sanda abu na biyu mai girma minista shine ina ganin cewa lokaci yayi da ya kamata in ma doka ce za a kafa aka ba in ma tsari ne ya kamata a yi a yi shi na cewa daga nan zuwa shekara 10 kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin Najeriya ya tafi akan harkar tsaro musamman harkar dan sanda saboda wannan masifar da take faruwa a kasar nan wallahi ba wani abu bane lalacewa aikin dan sanda ne a yau a shiga har cikin gidan mutum a kama shi a tafi da shi dan sanda ba shi da equipment din da zai iya tracing din wannan mutanen ina tausayawa yanayin da suke ciki kuma ina kallon cewa gaskiya ko ba komai suna iya kokarin su a matsayin su amma magana gaskiya shine cewa gwamnati ya kamata su tashi tsaye akan maganar samo wa ƴan sanda kayan aikin yi domin in babu kayan aikin yi babu yanda su yi aiki saboda haka wannan yana cikin abun nan abu na uku na ƙarshe kuma shine alakar da take tsakanin dan sanda da kafafan watsa labarai ya kamata hukumar da mai girma minista yake jagoranci ta duba yiwuwar ya za a gyara wannan yau a faɗa a labarai cewa ɗan fashi da makami sun shiga gari kaza sun yi fashi sun tafi babu zancen abin nan amma ba za ka ƙara jin zancen cewa a yau an kamo ɗan fashin nan ba yau an kama kidnapper yau kidnapper ya shiga ya kama wani ya tafi da shi amma ba za ka ƙara jin komai aka ba wannan yana ƙara bawa mutane courage na su ma su zo su shiga wannan kidnapping ko su shiga saboda wanda suka je ma bai aka yi musu so da kan matakar wannan labaran za su zama su ne labaran da suka fi daukan hankali to ko talakawa da mutane da yawa musamman a kasar Najeriya inda kashi 60 cikin 100 na matasan ta ba su da aikin yi ga strike rigingimu na jami'a da sauransu tsakanin gwamnati da malaman jami'a da sauransu duk wanda ya ji labarin cewa yau an kama wani an karbi miliyan 10 gobe an kama wani an karbi miliyan 20 jiba an kama wani an karbi miliyan 20 amma bai taba jin cewa yau gashi an jera ɗan kidnappers guda 10 an harbe su ba tabbas yana zai fara tantiya to ai wanda suke jema abin so da ga wanda wannan ya furi ba me zan bata lokaci na ina degree dan me zan bata lokaci na san daga hanyar da abin nan in sun karbi kudin nan har yau ba taba cewa an kamo ga kudin da aka kamo na kidnappers ba in ba an fada bi ce ta karaya kada kamar yadda ake fada yawan wanda suke kidnapping din ba saboda haka akwai bukatar a kafa wani cin mai karfi tsakanin yan jaridu da hukumomin yan sanda da ita ministry wanda za su fito da wani strategy na media campaign ko ba komai propaganda tana da muhimmanci wajen karye gwiwar masu laifi wannan shine abin da yake bada shawara
wanda zan fara bada zan koma kan minister na farko waɗansu maganganu da aka yi shawarwari ne ba sai lalle mun mai da martani akan shawarwarin da aka bayarwa ba amma tambayoyi da aka misali batun yadda ake tantance yan sanda da ake daukan su yan sanda waɗanda suka fito kasashen da suka ci gaba sun sani cewa wannan batu da ake misali kamar social security number nan da ake amfani da ita bari mu yi ambaton Amurka inda na fito duk bacin iyakacin abin da zaka yi na rayuwa inda aka saka social security na duk abin da kai yana nan baya ko aiki za a dauke ka ko bashi zaka ci ko batun lafiya da duk abin da ya shafi rayuwarka yana nan a cikin social security nan da zara an saka shi yaya ne kuke tantance waɗannan mutane da ake dauka aiki ina ga zan kana yayi ambaci batun kasafin kuɗi an kuma yi batun aikin yan sandan nan dukkan dai ya shafi aikin yan sandan nan da kuma yanda za a inganta wannan aiki
professor kai dan yi hakuri in mai da martani ga tambayan ga dan kusan duk ni suka shafa tambaya ta farko da shi mai girma shine tabbatun ya kamata a ce ƴan sanda suna da kayan yaki da ni yaki ina son tambaye wannan zaurin gaskiya ne yaki muke a Najeriya nan ba yaki muke yi ba muna fama dai da matsalolin tsaro muna fama da ta'addanci a cikin gida kuma ko yaki muke yi ƴan sanda ba yaki an ka ce su yi ba suna taimaka mai sojoji wajen kwantar da hankali inda aka yi yakin aka wuce sukan tsaya suna hulɗa da horar hula a tabbatar an samu zaman lafiya saboda haka ɗan sanda a halin yanzu bai buƙatar wasu manyan kayan yaki da za a yi yaki da shi domin ba yaki muke yi ba wannan kenan sannan magana ta biyu maganan yadda ake ɗauka ƴan sanda a ƙasar nan ina ganin mutane da yawa ba mai tambaya ba kadai ba husan sababbin matakan da muka dauka na recruiting yan sanda ba
da wannan bayani na ministan kula da harkokin yan sanda Muhammadu Maigari Dingyadi za mu tsaya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe za mu dora a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Ko malam zai gabatar mana da sunansa?
Usman.
To malam Usman, kai mutumin wane gari ne?
Sokoto.
Cikin garin Sokoto kake ko ko ta Shiya ce kake?
Yabo local garden.
To malam, wannan sana'a da kake yi na waɗannan kayan marmari a nan birnin tarayya Abuja, kaman ka kwashe shekara nawa kana yin sa?
Ne kashin muta a bace na fara wannan harka.
Tun wannan lokacin kake yin ta?
Tun wannan lokacin na fara yin ta.
To wani sai ce cewa ganin cewa menene dalilin da yasa kake wannan sana'a a nan garin Abuja ba kai shi a can garin ku na Yabo ba, ko kuma a ce garin Sokoto ka taho har nan a birnin tarayya Abuja?
Eh, da na shigo Abuja ba shi na fara yi ba.
Me ka fara yi da?
Kuma jiranci nake yi ina yankan farce. Wani amini na zo ya ce mai yanzu in koyi sana'a. Ya zo ya ce mishi ban da jari. Ya ce in da jari ne in shirya yanzu kawai ba dama. In shirya ni zo ni same shi ya neman mini wuri ya ba ni jari ya so min kaya sau ɗaya ya ƙare ni mai da masa ya ce ba zai sake ya so min kaya ba sai dai in shiga kasuwa da kaina. In shiga kasuwa da kaina a haka ina yi har Allah ya sa ni kai wannan laboto ina fere lemu ne kawai. Ni zo ina fere lemu ni kamar da kwakwa. Ni zo ina wannan ni tafiya ta yi tafiya sai ni zo ni kama harka wannan yankin. Ina haɗa da lemu ina haɗa da lemu. Ni zo nike ganin aiki ya yawa sai ni ba harkar lemu. Da ina yi da banana duk ina haɗa ni kadai. To ni ga kuma matsalar rayuwa ta yau da gobe harkar Abuja na barimanta suna damun mu. A kwashi kayan gaba ɗaya in yi asara in je in dawo in sake. In je in dawo in sake. Sai ni dakatar da sai da banana. Lemu ni samu yaro ya ce zo ya zauna mana yi. To yaro in ya tafi gida ni ke wannan harka. Amma lemu ba zan sai shi.
To ganin malam ka yi ilimin boko.
Ban yi na boko ba, man na arziki gwargwado.
Ku kai na Arabiya.
Eh.
Okay. To amma kaman yanzu wannan jari naka na wannan kaya da kake sana'a. Kaman ya kai na nawa?
A yanzu? Zai kai 50,000.
To kaman a kowane rana kuma kana cinikin kaman nawa?
To wannan sai da kasuwa Allah kawo ta. Abin da Allah karci duk an kai sai ya ce alhamdulillah ya tashi.
Eh, to amma dai ina so in sani kaman a rana dai kana kaman nawa a misali?
Ne 10,000 wani tayin ba zan yi ba, wani bita ko 5,000 ba zan yi ba. Kuma zan yi sama da haka, zan iya 15, zan iya 10, zan iya 8, zan iya 9, zan iya 7, har kuma zan yi in tashi. Abu ya danganci abinda akalla ba a kasar ba, abinda Allah kawai sauƙi na kasuwanci.
To kasar rayuwa Abuja rayuwa ce mai tsada, an ka duba matsalar sufuri da gidajen haya. Kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
Ina zama a Garki Village.
A Garki Village?
Eh.
To kaman kana biyan kuɗin haya kaman nawa?
Muna biyan ɗaki 70,000.
70,000. Kaman kai kaɗai ne a ɗaki ko kuma kun yi haɗaka ne da wasu abokan zama?
Mun haɗaka ne. Mu biyu ne a ɗakin.
To kaman yanzu kana zuwa gida kaman yaushe da yaushe kake tafiya zuwa kai ziyara gurin iyalin ka can gida?
To idan Allah ya tsare min zan iya tsaya wata uku, kuma na gabana da aiki zan iya zama in yi wata biyar
kamun ka je gida.
Kafin in je gida ina wannan harka.
To kana da akwai iyali da yara?
Akwai iyali.
Eh, kaman matanka nawa? Yara nawa?
Mata ɗaya ne.
Yaya fa?
Ɗaya.
Kuma da wannan sana'a da kake yi alhamdulillah kana iya rike su
dukkan? Alhamdulillah, da ita nake kwantarar ɗin su, da ita ce nake taimako, Allah yake taimako na, ina ce da su kuma ina wa ƴan uwa hidimomi, duk da haka na zalunta mu da ake yi kamar tabarin manta su zo su kwashi kayan nan gaba ɗaya su ta yi. Ni kuma na sha an sha tsare ne akan wannan harka. Na sha kwa na sal akan ka ba sata ni ba abin ne ba kisa ni ba, amma a zo a kwashi kana a kai ni a ɗaure sal kwana ɗaya biyu in fito, kuma aka wannan harka Allah bai sa ni daina ba.
To mun gode kwarai malam Allah shi sai maka.
Amin da daraja. Nabi na gode ni ma kwarai da saka da alheri.
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri